بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daren juma'a, daren biyu ga watan juma'a al-akhira, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da lissafin 14 ga watan January, shekara miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na uku cikin jarangiyar darussa daga littafin Ma'alim Sunna An-Nabawiyya, wanda muke mishi take da Taqribu Sunna Baina Yaday Al-Umma, kusanto da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izuwa ga al'ummarsa. Wallafar Malam Salih bin Ahmad Ash-Shami jazakallahu khairan. Za mu tashi kai tsaye a cikin babun da malam yace, babu arkanil islami wal imani, babun da ke bayani akan rukunan musulunci da kuma rukunan imani. Alamba hadisi na biyu a wannan babi, inda malam yake cewa, an Mu'adh ibn Jabal qala kuntu ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fi safari. Sayyidina Mu'adh dan Jabal, Allah ya kara masa yadda, yace na kasance tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi safarin, a halin wata tafiya. Fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahanu nasiru. Sai muka wayi gari wata rana, na ganni kusa da shi, ma'ana a cikin tawagar tafiya da ake ta zuwa yaki ne, ana jujjuyawa, sai ya gan shi ya dawo kusa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Wa nahnu nasiru, alhalin muna cikin tafiya. Fa qultu ya rasulullah, sai nace, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akhbirni bi amalin yudkhilunil janna, ka bani labarin aikin da zan yi wanda zai shigar da ni aljanna. Wa yubaiduni minan nar, kuma ya nesanta ni daga wuta. Ma'ana, tare da cewa a cikin hadisin al-Imam Muslim da kuma al-Imam al-Bukhari ma ya fitar da shi a cikin al-Adabul Mufrad, haka al-Imam Ahmad da Ibn al-Mubarak a cikin Zuhud dinsa, da kuma Abu Dawud da Tayalisi da fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da annabi yake cewa, lan yadkhula ahadun aljannata bi amali, babu wanda zai shiga aljanna dan yawan aikin sa. Duk aikin da zaka yi, idan lissafi za a yi keke da keke, ba zai kai ka aljanna ba. To amma kuma gashi anan yana cewa, fada mana aikin da zan yi in shiga aljanna. Sai zama aikin da yake nufi anan, aikin da zai zama sababin mutum ya samu wata alfarma, alfarma da za a yi maka na aga ka dan tabuka, sai a ce to ba komai wuce, shi yake magana nan. Ba wai aiki ne keke da keke, yanda yake misali makin jarabawa, a ce sai ka ci abinda makin scheme da kuma cut off na makin ya tabbatar, sannan zaka yi passing, ba haka bane. Ita aljanna rahama Allah ce, da tausayin sa Allah ka samu cikin rahamar ka. Da haka yana tambaya akan aikin da zai yi wanda zai bashi dama ya shiga cikin wannan rangwame da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa bayinsa waɗanda ya so Allah ka samu cikin su. Da yayin wannan tambaya, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ci mishi, laqad sa'altani an azimin, ba shakka kai tambaya akan abu mai girma kwarai. Wannan tambaya ce mai girma, saboda jibi fadin Allah, wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Ba wannan ba, wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi. Allah yace, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, gabaki da wahayin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da aka kawo qur'ani, an kawo shi ne Allah yace, don kai ja kunne na mutanen da ke cikin Makka da dukkanin sauran garuruwan duniya, don kuma ka ja kunnan mutane akan ranan tashin alkiyama. Wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi, Allah ya ce ranan aljam fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Za a raba mutane zuwa gida biyu ne, wasu aljanna wasu wuta. Haka nan a cikin hadisin da ya haɗe da Mu'adh dan Jabal, wanda yayi musu sallah din nan ya jima yana sallah, har wani bawan Allah ya kagara ya je gefe ya sallarsa. To da aka zo aka kawo mas'alar gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, karshe da annabi ya gaya mishi abin da ya kamata yi da sauransu, yace a koya mini kawai abin da in nayi zan tsira, zan shiga aljanna ba zan shiga wuta ba. Yace fa inni la uhsinu dandanataka wala dandanata ma'adin, ni ba zan iya gunagunin da kuke ku ta yin addu'a ku ta yin addu'a, ni ba zan yi wannan addu'a mai yawa ba, ni kawai na so ne na tsira kan na shiga wuta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi yake cewa to ai mu ma duka gunagunin da muke yi da akan wannan muke, duka faɗi tashin da hatta annabawa suke yi da salihan bayi da sahabbai, shine neman aljanna da neman tsari daga wuta. To kaga ko wannan al'amari idan mutum ya tambaya akan shi babu shakka ya tambaya akan abu mai girma. Kisa annabi ya ce mishi laqad sa'alta an azimin, laqad sa'altani an azimin, ka tambaye ni akan abu mai girma, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayhi, amma abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauƙa mishi. Fa kullun muyassarun lima khuliqa, kowa Allah yana sauƙa mishi abinda dan shi ya halice shi ko. Sai annabi ya ce ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, abu mafi muhimmanci da zai kai ka aljanna shine ka bautawa Allah shi kadai kada kai shirka. Wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin bautar Allah da tauhidi wajen tsira ga bawa. Wato qimus salah, abinda ke biye a bayan wato tauhidi shine tsaye da sallah. Ka zama kana yin sallah ko da yaushe a cikin jami, baka wasa da yin sallah, ka zama kuma ko da yaushe kana mu'ahada kana kula da sallah, sannan kuma kai kokari ka yi ta iya iyawarka da natsuwa da lazimtan abin da ya tabbata a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na tsayuwa da ruku'u da sujuda da zikirori da sauran abubuwan da ake a cikin gababin sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato utul zakka, sannan kuma in ka samu arziki da wadata sai ka bada zakka, sawun a dukiyarka ne ta kuɗi ko dukiyar dabbobi ko dukiyar kayan noma da sauran ababen da ake musu zakka. Wata sumu ramadana, sannan ka yi azumi na watan ramadan. Wata hujjul baita, kuma ka ziyarci ɗakin Allah. Waɗannan su ne arkanul islam kamar yadda muka sani: tauhidi, sallah, azumi, zakka, aikin haji. Wanda duk ya tsaye da su, to ya tsaye da tirakun musulunci guda biyar wanda addini ke tsaye a kansu. Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan da ya gama bashi wannan amsa, thumma qala, sannan kuma sai ya ce ala adulluka ala abwabil khairi, to bana gwada maka kofofin alkhairi ba. Wannan yana nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da kwadayi wajen shiryatar da al'umma shi zuwa ga abin da ya sa su tsira, da kuma wato nuni zuwa ga wata ka'ida da malamai suke faɗa, shine ina aka maka tambaya akan abu ka bada amsa, to yana daga cikin wato karamci na mai bayar da amsa ya ƙara akan abin da aka tambaye shi. Shine suke ce ma jawabul hakim, kaga ya gama da asalin abin da shine zai kai mutum aljanna din, shine waɗannan rukunai. Mutum ya tsaye da su, to ya yi duk abin da ake nema akan shi, minimum standard. Kamar yadda wancan da ya irin wannan tambaya, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aflaha in sadaka, inda gaske ne lalle ya tsira. To amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi nufin ya ƙara wa Mu'adh waɗannan, ko dai don ƙara samun daraja in an shiga aljanna, ko kuma saboda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanashe shi akan cewa dan adam zai wuya ya iya cika waɗannan abubuwan. Babu dan adam da zai ce ya cika sallar shi cif cif, ya cika azumin shi cif cif, ya cika zakkar shi da aikin hajjin shi, babu wata naƙasa, babu wani rabo na shedan a ciki, ko wani tasgaro, ko wani wasa, ko sanya ainihin wato rauni irin dan adam a ciki, babu. To da haka dole sai ya nemi abin da zai augmenting, zai cike waɗannan gurabun. To da me za a cike? Su ne ayyukan da za a ambata a nan. Ala adulluka ala abwabil khairi, shin bana gwada maka kofofin alkhairi ba? As-sawmu junna, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga dai shi azumi to garkuwa ne, shield ne, abinda ake kare waɗannan idan ana yaki. a wata riwaya yace junnatun minan nari, abun kariya ne daga wuta, ko kuma junnatun minal ma'asi game da wasu ka fassara daga cikin masu fassara. A wata riwaya yace wa his junnatun wa hisnun hasinun, katanga ce kuma ganuwa ce mai ƙarfi da za ta tare ka daga shiga wuta. To yanzu wannan yana nufin baya ga azumin can na farilla da aka ambata na Ramadan, ci gaba da yin azumi na nafilfiri da aka saba, Litinin da Alhamis, ayyamul bidi, kwanakin farkon watan Muharram, Tasu'a da Ashura, ƙarshen wata, azumin Annabi Dawuda, azumin kaza, azumin kaza, da sauran azumomi da aka sani. Wannan hanya ce ta tsira daga wuta. Wassadaqatu tutfi'ul khati'ata, sannan sadaka tana kashe zunubi, kama yutfi'u alma'un nara, kamar yadda ake diddila ma wuta ruwa, ruwan ya kashe ta. To haka idan mutum yana yin sadaka, sadaka na ta zama kamar ruwa da za a diddila akan tarin zunubansa, sai zunuban nan su narke gaba daya. Yadda kaga wuta na narkewa ta koma toka idan an diddila mata ainihin wato a ruwa. Wa salatu rajuli fi jawfil layl, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka nan kuma sallah da mutum zai dinga yi a cikin dare, sallar dare ita ma tana daga cikin abwabul khair. Yanzu wannan ana baiwa bawa zabi ne, in ba za ka iya duka ba, azumi da sadaka da sallar dare, to zabi wanda ya dace da dabi'arka, ko wanda ya dace da irin abin da za ka iya. Kai ko kana son yin azumi kana da cutar ulsa ba za ka iya ba, ko kana son yin sadaka talaka ne kai ma mabukaci ba za ka iya ba, ko kana yin sallar dare ka san sallar dare halaka kai mai gadi ne, ko dan acaba, ko direban abin nan trailer, kullun kana kan hanya na kai sallar dare. Alima an sai kullun minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi wa akharuna kaza 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 kaza. Ina fata mun gane wannan. Ku sai ka zabi wanda za ka iya, kar a ce a cikin waɗannan ayyukan alkhairin ba ka yin ko ɗaya, kullun cikin bacci kake, kullun cikin cin abinci, kullun kuma baka sadaka, ana ta a kawo sadaka, baka bayar a masallaci ba, baka ba matalauci ba, baka ba marayu ba, baka ba makwabci ba, babu wanda kake taimaka mai da sadaka kai. To wannan akwai matsala game da tsarin rayuwar da kake rayuwa. Kuma kullun kana cin abinci baka azumi na nafila, kullun kuma ka kwanta bacci nauman subata 8 to 8, a wannan kana cikin dimuwa. Ya kamata lalle lalle ka farka daga wannan dimuwa da kake ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai marmadai karanta fadin Allah, ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'maluna. Ya karanta wannan ayoyi guda biyu dake cikin suratu as-sajda ko, wato shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yana so ya baka hujja ne akan matsayin da ya faɗa game da sallar dare. Annabi da kanshi jama'a yayi magana, shi fa shi kanshi hujja ne, amma yanzu ya da wata hujja a cikin alkur'ani ya ta ƙara wa maganar shi ƙarfi, sai marmaza ya kawo ta. To haka ilimi yake, duk malamin yana magana inda yana da hujja zaka ga yafi ka gaggawa ya faɗe ta kafin ka tambaye shi, kafin ya numfasa zai faɗi. In ka ji ko yana magana baya faɗan hujja, to ko dai ba malami bane, surutu kawai ya iya. Abin da ya ji mutane suna faɗa shi ma yake faɗa, amma bai san hujjojin ba. Hujjojin kuma su ne nassoshin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'in malaman farko da sauran abubuwan da ake hujja da su. In ka ji mutum baya faɗan waɗannan, ko dai ba malami bane bai san su ba zai faɗa ba, ko kuma malami ne amma a wannan maganar da yake bai da hujja a kanta, yanzu ra'ayin shi yake faɗa ko ra'ayin wani wanda ya dada shi, ko kuma malami ne amma yana ganin ba sai ya faɗi hujja ba, yana ganin shi kanshi ya isa hujja. To ya rage da irin waɗannan halat ɗin, kai ka duba ka ga za ka iya karɓan maganar shi ko maganar wanda ya dada shi inda bai faɗa maka hujja ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja waɗannan ayoyi dan ya nuni zuwa ga wato muhimmancin sallar dare da irin alƙawarin da Allah ya yi masu yin sallar dare, domin Allah cewa yake yi ta tajafa junubuhum, gefan jikinsu suna nisanta anil madaji daga barin makwanci, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Idan suka tashi sallar dare, Allah Ubangiji suke roko khawfan, domin tsoran azabarsa, wa tama'an, da fatan rahamar Allah. In ka tashi cikin dare kana sallah, ya kai dan uwa musulmi, ka tsananta addu'a akan lahira. Kar ya zama duk ibada da kake cikin dare ka fi damuwa da bukatun duniya, kar ya zama haka. Ko da zaka roki bukatun duniya, to ya zama amma ka tsananta akan bukatun lahira. Domin ita duniya al'amarinta al-khatabu fiha yasirun, al'amarinta mai sauki ne, dan mai wucewa ce, ko ba ta da tsantsar dadi ko tsantsar wahala, komai nata cakuɗe ne yayin tsakanin wahala da dadi. To kar ka je kana da wata addu'a mai muhimmanci kai asararta. Wani bawan Allah cikin bayi na ƙwarai, wata rana ana cikin ɗawafi a Makka, sai ana zafin rana kamar yadda Rabi ba da labari a cikin Sura Al-Min Nubala, sai aka roƙe shi cewa kai mana addu'a, mana Allah ya kawo mana sauki. Yana cikin ɗawafin nan sai ya yi addu'a, Allah ka kawo mana sauki wannan zafin da muke ciki. Sai kawai ba da jimawa ba sai aka fara gajimare, aka dinga yayyafi mai sanyi, wuri ya sanyi sosai, sai mutane ku suka dinga jin daɗi suna cewa ashe wali ne wannan. Masha Allah, masha Allah. Sai wasu suka tashi sai suka same shi a masaukinsa, suka yi masa godiya, suka ce Allah fa ya karba addu'arka. In kai ne zaka ji, zaka ji dadi, ka fara kafafa. Shi ko kawai sai fara kuka, yana nadama. Allah ta mallaka lafiya, yace wallahi yana nadama ne. In ya san cewa wannan addu'a za ta ansa kamar yankan wuka, dan me zai yi ta akan duniya? Ai da sai yace Allah ka bani aljanna. Yaga ashe yayi asaran muhimmiyar addu'a ne. To haka bayi da ya kamata su dinga tunani. Da kan ka tashi sallar dare, kamar da aka yi mentioning anan, suna neman Allah ya sa su cikin aljanna, ya tsare su daga azaba. Tsoron azaba Allah da fatan rahamarsa. To wannan yafi muhimmanci fiye da neman Allah ya sa wannan kasuwanci yayi. Ya Allah, wannan yarinya da nake nema magabta sun yawa, Allah ka daura ni akan su. Allah ka sa in ci jarabawa, Allah ka sa in mallaki kaza. Irin wannan addu'o'i na duniya su ma abin nema ne. In kana son abu ka nema agun Allah, amma kai zama su ne mafiya muhimmanci. Ina fata mun gane. Allah ya ci gaba da cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Bayin Allah masu sallah a daddare, rai bai san abin da Allah ya tsare musu na qurratu a'yun, na abubuwa masu sanya dadin idansu ba. Allah ya ce jaza'an bima kanu ya'maluna, sakamakon wannan aiki da suke, Allah ka sa mu cikin su. To kafin mu je da nisa, wannan hadisi da gaskiya abin da yake ishara zuwa gare shi, abu na farko shine nuni zuwa ga yadda sahabbai suke muhimmantar da lokaci, al'amarin lokaci a cikin tafiya aiki. Amma yana samun wata dama ya nemi ilimi a ciki. Wannan muko dauka muke mun yi tafiya, to mun tafi ne kawai mu je mu huta, mun tafi vacation. To karka dauka tafiya da zaka yi ka bar garinku ka je wani gari ba ta cikin lissafin kwanakin rayuwarka, don haka bar ka je kai asararsu. In ka samu dama a hanyar tafiya ka gamu da wani malami, sai kai tambaya ko ka nemi wani fatawa a gurinsa, ko ka zauna ka saurari karatunsa. Sannan kuma in ka tashi tambayar, yi tambaya akan abin da zai amfane ka. Kaga sai ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka gaya mana abin da zai kai ni aljanna. Ka dinga tambaya akan abin da zai shafe ka, kar ka dinga tambaya akan matsalar wasu. Sai mutum ya kira ka waya ya tambaye ka, algata mallam dan Allah wai akwai wani dalili da ke nuna cewa uwar gida ta fi amarya matsayi, hala kuma gauro ne ma bai da mata, kuma wannan yanzu amfanin me zai mishi? Ko da Allah algata mallam da aje anguwa, waye kamata ta shiga gaban mota wacce take da kwana ko ko ta riga zuwa? Wannan this is rubbish, bai da wani amfani. Ko ya tambaye ka wala alagatu mallam ne farki ne na ganni a cikin wasu shanaye da raƙuma, wannan amfani me zai maka? Ka gamu da malami wanda zai koya maka abinda zaka ci moriya, to tambaye shi abinda yake da muhimmanci. Kamar yadda inda zaka gamu da wani attajiri, yanzu a ce ga ka ga Dangote, ce yi min tambaya, da abin da kake so zan baka. Kaka tambaye shi aka yi kuɗi, tambaye shi kawai nawa zai iya baka, ko ya baka aiki a ma'aikatar shi, shi ne zai maka amfani. Kar ka fara tambaye shi yaushe aka haife shi, ya aka yi fara zama a ƙasashen waje, wai da gaske ne bashi ne yasa ya bar Kano? Kaka tsaya kana wani tambaye ba ta da wani amfani. Tambaye shi me za ka iya samu kai ma, abinda zai amfane ka yadda yake amfana shi. To haka in ka gamu da malami yi mai tambaya da zaka ci muriyarta. Kar kai tambaya wata ke shiriri ta ce wanda da saninta da rashin saninta da daya a dinga tambaya wai wace mata ce babanta annabi danta annabi jikanta annabi mijinta annabi to sai mene in ka san wannan me wannan yanzu wannan ya zama kaci cika cici ko mun gane ka dinga tambaya akan abin da zai amfane kai da sahabbai suke wannan kenan sannan kuma hadisin yana nuna mana ibuwa ga muhimmancin azumi a cikin ibadoji da muhimmancin sadaka da kuma muhimmancin sallar dare yace fun maqara sannan sai annabi yace ala ukhbiruka bi ra'sil amri kulli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ƙara jawabi yace shin bana gaya maka abin da yake shine mafi shine kan al'amari ba gaba daya wa amudihi kuma shine tirken al'amarin wa dhirwati sanamihi kuma shine wato tsoro ruwan tozan al'amarin musulunci qultu bala ya rasulullah ni mu'azu sai nace haka yake ya manzo Allah ina buƙatar wannan ilimin qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'asul amri al-islam tushen al'amari gaba daya shine musulunci wannan gabar tana nuni zuwa ga dukkanin waɗannan ayyukan ba sa karbuwa sai da musulunci duk aikin da zaka yi na bautar Allah na zikirori na wajibai na sadakoki ibadar dukiya ibadar jiki ibadar ko menene to kana bukata zuwa ga musulunci kamar yadda jiki yake bukata zuwa ga kai kafin ya function dan haka kace ra'asul amri kan al'amarin gaba daya shine mene shine al-islam musulunci wa amuduhu tirken da ake dogara da shi shine as-sala sallah babu wanda yake da wani rabo a musulunci baya sallah sallah ka kula da ita ya kai musulmi kar ka zama kana da wasa da sallah me yasa muka wayi gari al'amarin mu ya lalace muna iya wulakanta komai saboda muna iya wulakanta sallah ba ma jin damuwa idan mun rasa sallar jami'i hasali ma ana sallar jami'i mutane sa ta harkokin su da za a kira sallah a kowane gari a cikin garuruwan musulmai wataƙila sai dai Makka da Madina a ta da sallah amma za ka ga fiye da 40% na musulman suna ta yawo a bisu da za a kira sallar isha yanzu wannan titin ba zai ɗauke da mutane ba za su ci gaba da wucewa kuma duk ana sallah a masallatan kusan lokaci guda sai ka fara tarin to wai sun yi ne ko za su yi ina suka fito ina za su je dukkanin salloli haka ake fama da wannan yanayi ko kuma mu ma da muke zuwa sallar da muka saba ta zama mana kamar al'ada sai a tada sallar sai ka tarar da galimamin sai mutane uku su ma hala yara ne ƙanana sauran kuma duk za su ta zuwa ne haka a fajajar za su ta zuwa a guje kafin ayi ruku'un raka'a ta farko musamman ne sallar asuba to wannan tadyi'us salati ne jama'a hulakanta sallah ne to shi yasa kamar da Umar yake cewa faman bayya'aha wanda da ya wulakanta sallah falima siwaha adya zai wulakanta komai fiye da wannan ina fata mun fahimci wannan jama'a da haka mu kula musamman idan kana shugabancin wasu al'umma ko kana jagoranci a wata harka yi kokari kaga al'umman nan ka koya musu kula da sallah akan lokaci duk abin da ake komai muhimmancin sa bai kai muhimmancin sallah ba da zarar lokacin sallah yayi to aje ayi sallah a dawo a ci gaba ita sallah ba ta jira ba amma shi wannan abin da ake yi ya jira aje ayi sallah minti nawa ne ta yi tsanani shine minti 15 wannan minti 15 din idan ma abinci kuka zauna ci za ku bata su idan ma break aka je za a bata minti fiye da 15 kafin a gama break din nan wazirutu sanamihi aljihad sannan tsororuwar musulunci shine jihadi jihadi shine tsororuwar musulunci abinda idan aka cire shi to kamar yadda ka san a ce ayi rufin gida ne ayi rufin kwano sai ba a saka wannan dan abin da ake ja ba me suke ce mishi eh ja kwano kaga ai ruwa zai dinga shigowa yana bata gidan to kamar haka jihadi yake jihadi wata kalma ce sharifiya kamar yadda suke cewa kalimatun sharifatun wa amalun sharifun aiki ne mai daraja amma yan boko haram ga sunan kala kala sun bata shi sun lalata sunan shi shawwahu sum'atahu da yan boko haram da yan da'ish da yan kaza da yan kaza da suka bullo a cikin al'umma suka bata abin da ake cewa jihadi amma duk da haka jihadi yana nan a matsayin ɗaya daga cikin taraku masu muhimmanci a cikin musulunci ina fata mun gane wannan kenan
to
wannan yana nuni zuwa ga shari'ar musulunci ba ta takaituwa akan wadanta abubuwan guda biyar sallah da azumi da zakka da aikin haji da kuma ainihin wato tauhidi kamar yadda muka ce wannan hadisi yana nuni zuwa ga muhimmancin waɗannan abubuwa ثم قال سألنا سيء النبي صلى الله عليه وسلم يتي ألا أخبرك بملاك ذلك كله تبنا غيا مكا أبن ديكي شيني ملاك واتو وان ديكي شيكي إحكامي شيكي ركادة دو ودنا شيني كمر أبنك أرشيدة لا أسعى أوري ودنا أوبان سلام سنو واتو أبن دا تك إنكنا أين ودنا إمبك كيايش واتو داسي سام مطلع ace kana sallah kana tauhidi kana sallah kana azumi kana zakka kana aikin haji kana jihadi kana sallar dare kana azumin nafila kana sadaka duk kana yi waɗannan abubuwan ko to ga wani kankanin abu wanda in baka kiyaye shi ba to zaka yi lalata duka waɗannan gabaki daya qultu bala ya rasulullah nace ƙwarai ko ya manzon Allah fa akhadha bi lisanihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rike harshen sa da hannun sa qala sannan yace kuffa alayka hadha ka kiyaye wannan in baka kiyaye harshe ba duk waɗancan ayyukan za su yi zama sun lalace zaka iya kai su gaba ɗaya ka tashi huhun ma a hu baka da komai wannan na nuni zuwa ga hadarin da ke tare da harshe Ibnul Qayyim a cikin littafin Al-Fawaid da yake magana akan wato harshe yake cewa me yasa kai tunani me yasa harshe aka ya zama shi gaba ce an kira shi da suna udu amma shi kadai ne gabar da babu kashi a jikin sa zalla tsoka ne duk waɗannan gabobi da ke jikin mutane kowace gaba hatta hanci hatta kunne da sauransu akwai wani amount na kashi ko wani abu mai tauri a jikin su amma shi zalla tsoka ne sannan kuma babu gaba da take da da'a ga zuciya kamar shi akwai san da zaka zo ka motsa wata gabaka ta ki motsuwa jikinka yayi nauyi ko tana da rauni ko kana jin gajiya zaka so ka motsa hannunka ko kafarka sai ta ki motsuwa amma harshen kai a duk inda kake da yanayin da kake da ka so motsa shi kawai zai motsu ba haka bane har a dinga cewa ma bakin shi radau ko da mutum yana fama da me sunan shi stroke amma sai a ce bakin shi radau har yanzu to me yasa saboda hadarin da ke cikin harshe Ibn Qayyim yake cewa shi yasa aka mishi marafai iri daban-daban ga labba ga hakura aka sashi can ciki madda ka shi ke jawo mutane mafi yawan matsaloli Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kuffa alayka hadha fa qultu sai nace ya nabiyallah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya manzo Allah yanzu nan za a kama mu da abinda muke fada فقال سي النبي يتي ثقلتك امك يا معاذ يتي الله ودرن wannan magana da kake wannan kalma ce da ake fara dan mamaki kamar kace Allah gafara ta amma kai riba ka da fahimta asalin ma'anar shi literally an yi barinka an yi wahala haihuwarka a banza kamar ka ba mamaka wahala na kuda da tai da wahalar ta sha amma ba wai wannan abun ake nufi ana nufin kamar a ce kai amma dai kai ka cika shirme wallahi yanzu kai baka fahimci matsalan nan ba ina fata mun gane yace wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinati kana jin cewa akwai abin da zai sa mutane su fada wuta a kifa su taka ta kan fuska su ko ta kan hancin su in banda abin da suka girba da harsunan su duk wancan ayyukan da suke yi babu abin da zai sa su kasa tsira kamar wannan wannan su'al ne da yace wahal su'al ne inkari wato ba tambaya ce ta yi amsa ba wato kai baka san haka ba waɗannan abubuwa da muke yi da harsunan tun daga giba da sauransu babu abin da zai halaka mu irin su wani ya nuni zuwa ga cewa lalle abin da ke cikin harshe na barna ba kankani bane to menene hasaidul alsina din suwaye da suwaye su ya kamata mu san su dan mu iya kiyaye su akan gaba dai akwai ƙarya ƙarya ka faɗa abin da ka san ba haka bane sannan akwai annamimanci gulma da ɗaukan maganan mutane ita gulma fuska ɗaya ce ta annamimanci shi ko annamimanci shine mai fuska biyu wato gulma shine faɗan aibin mutane sanda ba sa nan shi kuma annabi manci shine wannan aibin da kuka tattauna kai da wani na wani ka sake dauka kaje ga ga mai wannan din cewa ai kuma wani ma ya ce gaba a kanka kaga shi is double edged shi wato mai baki biyu ne ta annabi manci da haka annabi yake cewa mai annabi manci baya shiga aljanna dole sai an hura shi sannan baya ga haka da akwai kuma wato rantsuwa wadda take ba ta gaskiya ba sannan akwai zagi da cin mutunci sannan akwai kazafi akwai buhutan kirkirar ƙarya wadda ta fi giba sannan akwai kuma yada alfasha yada munanan labarai sannan akwai al'aymanul ghamus rantsuwa akan ƙarya bayan rantsuwa a kasuwanci sannan akwai ashatam zagi cin mutuncin wanda yake mai mutunci da ire-iren duk waɗannan zunubai da ake yi da harshe duk suna cikin hasaidul lisan ababan da harsunan mu suke girba mana ya kamata mutum ya shiga titin shi indai kana raye to kana da halin tuba kana da halin da zaka gyara ya zakai ka guje mu waɗannan abubuwa shine daga ciki ka guje mu wuraren da ake yin su wai da sami ta alladhina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi in ka san nan wurin zaman wurin gulma ne wurin cin nama ne wurin ƙarya ne wurin sakin baki ne wurin alfasha ne to karka dinga zama wannan majalisa wai idza ra'aita go wai idza samita wai idza ra'aita alladhina yakhudu fi ayatina jazakumullahu khairan idan ka san wurin na barna ne karka ji idan an fara kana wajen sai ka tashi sannan kuma ka dinga yi kana wa kanka hisabi kana wa kanka wato lissafin wannan abin da zan faɗa in an tashi rubutawa za a rubuta ne a littafin zunubi ko na lada kamar da aka tambaye wani malami a cikin magabata algata malami na hukuncin jin kiɗa sai ce kana ganin idan an tashi ranar alkiyama shin za ka samu wato jin kiɗa ne a cikin littafinka na inda ka karanta alkur'ani kai salati kai tasbihi zaka ga jin kida a wannan jeren giyar ne ko ko zaka ganshi a jeren giyar waɗannan barnan ne sai ya shiru shi mai tambaya ya san dai ba zai ga galadan qur'ani kuma a ce galadan jin kida ba ya san ba zai ga wannan ba to haka waɗannan abubuwan ka dinga yau kanka lissafi anya kuwa in na faɗi wannan kalmar za ta je cikin littafin lada ne ko littafin zunubi ka dinga yau kanka wannan lissafin Allah ubangiji ya gafarta mana Allah kuma ya sa mu iya kiyayewa wannan sa daga cikin hasaidul lisan jama'a wannan kuma riko da halshe da annabi ya nuna da hannunsa na nuni zuwa ga amfani da learning instructions kenan wajen karantawa ko a nuna abu a aikace yana da muhimmanci wajen a gane zai iya ce mishi kuffa alayka lisanak amma sai da ya rike ya ce kuffa alayka hadha wannan nake nufi ya kama harshen shi sannan kuma kamar da muka ambata jama'a yana nuni zuwa ga cewa waɗancan ayyukan da ake azumi wanda muka ji falalarsa da sallar dare wanda muka ji sha'aninta da girmanta ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalus salati ba'da al-maktubati salatul layli ko salatul rajuli fi jawfil layli kamar da yake cikin sahih muslim mafi falalar sallah bayan sallar farilla shine sallar dare sannan ya zo ila yau a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi da Annabi yake cewa alayhi salatu wassalam alaykum bi qiyamil layli fa innahu da'abus salihin ku dinga tashi kuna sallar dare domin ta sallar dare al'adan mutanen kirki ne to duk waɗannan ayyukan na kirki harshen ka dinnan zai iya bata su haka sadaka wanda ke maganin musiba tana kashe zunubai annabi yana cewa cikin wani hadisi sadaka a cikin hadisin Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Hibban annabi yana cewa inna sadaqa fi sirri tutfi'u ghadabar rabbi sadaka a boye ka bayar ba a sani ba tana kashe fushin da Allah yayi da kai wa tarfa'u maitata su'i kuma tana hana kai mummunan cikawa ka ringa ba da sadaka kar ka dauki hoto ka saka a Facebook ka bayar kawai a boye kai ba dan siyasa bane ka bayar Allah ya gani ko ba sai ka lissafa ba ba sai ka zo ka ce ga munan muna raba sadaka ga munan muna raba abincin azumi ga munan muna raba iftar kar ka yi wannan to wannan yana kashe fushin da Allah ya yi da kai in ba kai wani laifi sannan kuma zai hana ka kai mummunar mutuwa su duk waɗannan ayyukan muhimmai jama'a idan baka kiyaye harshenka to akwai matsala. Isa annabi ya ce mishi malakul amri, abin daurewa ko kuma dan kwado da zaka saka ka kulle bayan ka gama janzib din jakarka, kaga dan kwadon nan zai iya maka tangarda an babu shi, za a iya maka sata, za a iya komai, baka da aminci akan abin da ke ciki ko. Wannan hadisi jama'a yana da hadari kwarai da gaske, kuma yana da kyau lalle mu tsaya mu kalle shi domin a ce ka gama ayyukanka na alkhairi jama'a, wanda kana sa ran an karba wani wanda bai yi wannan aikin ba, hala bai kai kamar kulawa da ayyukan addini ba, a dauki ladan nan a bashi, kuma shi yanzu dai bukatun sai yayi niyya mai kyau, kai ko sai kai niyya mai kyau za a karba. Ko mun gane wajibi ne mu kiyaye harsunan mu. Mun yi tuya mun manta da albasa, ba mu faɗi waye Mu'azu dan Jabal ba mai hadisin nan, an so a samu akasi, Allah ya kyauta. To Mu'azu dan Jabal sunan shi kenan Mu'ad ibnu Jabal ibnu Amrin ibnu Ausin al-Ansari, mutumin garin Madina ne, daga cikin kabilar Khazraj, ɗaya daga cikin manyan kabilun Madina. Ana mishi alkunya da Abu Abdullah, sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ana ce mishi Abu Abdullah ko Abu Abdurrahman, sahabi ne daga cikin Badariyawa, yana daga cikin gonda suka je al-Aqaba, wannan mitin da mutanen Madina suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka gayyace shi cewa ya taho Madina za su bashi masauki. A lokacin da aka yi wannan mitin din, ya je wurin ma shi bayi da ko gemu a jikin fuskar shi, shahidal aqabata amrad haka aka ce, yana shagiri maras gemu. Babban sahabi ne cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, cikin malamai, cikin sahabbai. Wasu malaman tarihi sun ce ba a taɓa mishi haihuwa ba, amma dai magana ce mai rauni, babu shakka yana da ƴaƴa, dan zai mutu ma yayi wasiya cewa a rike mai su. Ibnu Sa'din ya ce yana da ƴaƴa guda biyu maza da kuma ƴaƴa guda biyu mata, amma waɗannan yayan guda biyu da shi da su sun mutu a tsa'unu Amawas, domin yaro su ne a tsa'un na Amawas a shekara ta 18 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zamanin Khalifa Umar dan Khattab. Yana daga cikin sahabbai da suka hada ci Alkur'ani tun annabi yana rayi sallallahu alaihi wasallam, da haka manzon Allah yana tura shi ya je ya karantar da Alkur'ani a wasu garuruwa. Hasali ma ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi baya Madina, yana can kasar Yaman, ya je irin wannan assignment din. Shi yasa sahabbai suke mai shaida suna cewa inna mu'adhan kana ummatan, kamar yadda yake Allah ya faɗa inna ibrahima kana ummatan, to haka shi ma inna mu'adhan. Abdullahi dan Mas'ud yake karanta, sai ya karanta kamar zai karanta aya, sai ya ce inna mu'adh, wasu na gyara mishi inna ibrahima, yana cewa inna mu'adh, shi ba magana Ibrahim yake ba, yana kwatanci ne da ainihin wato irin halin Mu'adh na kwarai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude bakin shi mai albarka, kamar yadda yake cikin riwaya Abu Dauda, yace Mu'azu inni uhibbuka ya Mu'ad. Annabi yace mishi kai Mu'azu ni fa ina kaunarka. A wata riwaya yace wa ana uhibbuka ya Rasulullah. Kaga wannan ya riga ya gama hada duk wata daraja shi. A ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina kaunarka. Sannan Annabi yake ce mishi kar ka bari bayan kowace sallah ka dinga karanta Allahumma aini ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Babban sahabi ne, Allah ya ƙara mishi yarda, Allah ya ƙara mishi falala. Shi sa Umar yake cewa ajizatin nisa'u an talidna mithla mu'adhin walaula mu'adhun la halaka Umar, yake cewa mata sun kasa su haifi irin Mu'azu, da ba dan Mu'azu ba, da ni Umar na halaka. Saboda yana daga cikin manyan malamai da ke dawo da Umar kan hanya idan ya kuskura wani abu. Mu'adh dan Jabal na da wata kisa mai ban mamaki, wadda ya ci bashi ya tarin mishi, kuma bashin ya tarin mai ne sakamakon yana da ƴan uwa da yake taimakonsu. To wata shekara sai amfanin gonansu na dabino bai yi kyau ba, sai dinga cin bashi yana taimaka musu da abin da ya saba taimaka musu, bai ce musu ku rabu da ni ima ban samu ba, bai ce musu haka ba. Sai ya ci bashi, har bashi ya tarin mai, ya rasa yadda zai. Masu bashi suka ritsa shi, suka ce sai ya biya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku taimaka mai, suka ce gaskiya ya manzo Allah, mun riga mun kura iya hakurin mu. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gwanjin duk abin da Mu'azu ya mallaka, da gonakin shi, da gidan shi, da ababan hawan shi, duka ba su iya biyan bashin nan ba. Ya zama hayin da ana bin shi wani bangare na bashin. Sai waɗannan attajirai suka ce to ya manzo Allah, yanzu sauran ba. Annabi ya ce haba ku ko ba ku da imani ne, abin shi komai ya kare, ba za ku bar shi haka ba. Sai kuna tambaya ina za a samu sauran.
to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi barin tura ka je kai aiki a baka wani assignment dan ka samu wani abu kai ma dan ka samu abin da zaka rayu dalilin tura shi kasar Yemen kenan dan ya je karbo zakka to da ya dawo ya tarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kawai sai yayi wa kanshi fatawa ya ce to shi ba duk wannan abin da ya so da annabi ya ce ne ya an so dan ya rike shi ba zai ba kowa komai ba suka dinga rigima da Umar Umar ya ja shi har zuwa gun Sayyidina Abubakar yace kaji abin da Mu'azz yake fada duke musulmi ya rike Sayyidina Abubakar bai ce mishi ko bai rubuta shi shikenan yana zuwa da ya kwanta mafarki ya kwanta bacci sai mafarkin an zo mala'iku sun kama shi za su kai shi huta Umar ne yake jan shi mala'iku na jan shi Umar na jan shi kaga zai gane fasara shi da haka yana zuwa gari na wayewa ya dauko wannan kudin duka ya dawo da su yace kaji abin da ya faru ashe kwacewa da kake so kai kana so ka tsira tani daga wuta ne ban gane ba to a lokacin sai sai na baka yace to ka je yanzu an halasta maka yanzu gwamnati ta baka da kanta sai zama maka halas da haka ya ku masu kwasan kudin al'umma ku sani kuta kuke kwasa ba kuma wai sai manyan ba ba wai sai gwamna da kwamishina a har kai karamin ko kai ne gadi ne a ma'aikata kana satan kayan gwamnati wuta kake ci kana ɗiban magani a asibiti in ka je shara kai ne mai shara da kun shiga famasin za ku yi shara ku saci magani ka shiga ofishin hidimar sa kana shara ka saci alli ka saci maka ka saci wane ne har da kai ake kai ma ka gabata nan a to ai wannan da manyan ake wasu manyan ma ba su sata ba ba sa yi suna dai abin da ake ce ma al'afara san kai su ba kansu kwangila su ba kansu wasu damammaki amma asalin abin da ake ce ma sata wala ba kowane babba bane yake ba kowane babba bane yake da wannan wata bari ce bari ya sata amma yana da damar da zai ba kanshi dama ya samu alherin da kai baka da wannan dama to kai ne kake zuwa ka saci wannan ka saci wancan ka saci wancan to ka sani ranar alkiyama zaka zo dauke da duk wannan kayan da kake sata na al'umma ina fata mun gane wannan kamar yadda muka faɗa Mu'adhu ya rasu ne a ba'unu amawas a shekara ta 18 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-Imamu Al-Waqidi ya faɗa da waninsa Allah ubangiji ya kara mishi rahama da gafara wannan hadisi na shi na daga cikin hadisai da al-Imamu An-Nawawi ya kawo a cikin littafin 40 haditha shine hadisi mai lamba ta 29 a wannan littafi kuma al-Imamu Ibn Rajab ya mai sharhi ba dan gangani ba a wajen hadisi ne mai matukar falala da fa'ida da amfani Allah ubangiji ya samu dace sai mu je gaba da malai yake cewa wa an abi umamata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun faqala ya rasulullah mal iman abu umamata al-bahili abu umamata sunan shi sudai ibnu ajlan ibnu wahab yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita yana daga cikin sahabbai da suka shahada da alkunyar su ana ce da shi abu umama al-bahili kabila su ce bahila din tare da cewa akwai wasu sahabbai masu irin wannan alkunya amma ba su shahara da ita yadda ya shahara ba kaman As'ad ibn Zurara alkunya sa kenan kaman Iyas ibn Sa'alaba shi ma alkunya sa kenan kaman As'ad ibn Sahal ibn Hunayf duk da yake shi wannan akwai rikici akan sahabi ne ko tabi'i sannan haka kuma Sumama ibn Usan wannan da aka daure shi a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya musulunta dukkanin sunan su Abu Umama da wasu ma amma shi wannan yafi shahara da wannan suna ya rasu shekara ta 81 ko kuma 86 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine karshen sahabbai da suka rasu a kasar Sham daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya rasulullah ka umarce ni da aikin da ya kamata in dinga yi sai annabi ya ce mishi fa alayka bis-sawmi fa innahu la mathila la ka dinga yin azumi babu kamar azumi ka dinga yin azumi da haka Abu Umama ya kasance kamar yadda malamai suke cewa fa kana Abu Umama wa mar'atuhu wa khadimuhu la yulfauna illa siyaman sai zama kullun aka gansu suna cikin azumi ko da yaushe cikin azumi suke da shi da matarsa da ma'aikatan gidan shi kullun suna cikin azumin litinin da alhamis da sauransu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tura shi gun kabilarsa bahila ya je ya kai musu musulunci ya musu wa'azi da ya je sai tarar da su suna cin jini suna da al'ada jini suna cin shi suna yin kamar yadda ake yin dambun nama haka suke yin dambun jini suna ci su tattara shi su soya ko su babbaka shi suna cin abincin jini kamar yadda yake cikin littafin Dalailun Nubuwa na Baihaqi to da yago sai ya musu wa'azi yace kar ku ci suka ki jin wa'azin shi sai suka hana shi ma abinci suka ki bashi abinci haka ya wuni basu bashi komai ba da ya kwanta bacci sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mishi wasu mala'iku cikin bacci suka kawo mishi abinci nono ne madara ya sha bayan ya kwanta fa yana jin tsananin yunwa da ya sha da ya farka sai ya ji da gaske ne ashe ya koshi ma'ana farkin ba na wasa bane kin to yana cikin baccin ne kuma sai suka shawara bai kamata su wulakanta shi ba baya daga cikin al'adar su wulakanta bako sai aka je aka kawo mai abinci suka sai ce kai ani na koshi ba me kace yace wallahi cikin bacci ko suka kawo mu abinci kuma na farka sai na ji da gaske ne na ci abinci ba farkin wasa bane kin mafarki ne na gaskiya yana cikin dalailun nubuwa na Al-Imam Al-Baihaqi sai ya ji cewa ya koshi ya abin nan to wannan hadisi na shi abin da ke cikin shi shine yace Annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya tambaye shi yace ya Rasulullah mal imanu menene imani kano manta babu yana mana magana akan wato imani da musulunci to me daga cikin alamar imani sai Annabi yace iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun idan kaji cewa aikin alkhairi da kake yi kana jin dadi a cikin ranka kai yake alkhairi idan kuma kai mummunan aiki ka saba wa Allah ko ka zalunci kanka to kana jin bakin ciki to wannan alama ce ta imani ina fata mun gane wannan fa qala ya rasulullah mal ismu to menene zinubi qala idha haka fi sadrika shay'un fad'ahu idan kaji wani abu a cikin zuciyarka yana maka kaikayi baka sanye shi to kai marma zaka bashi wannan shine zinubi wannan hadisi ne tabbata yana cikin littafin Hakim da Ibn Hibana da Tabarani da Diyaul Maqdis wannan wato yana nuna maka abinda ke faruwa ga mumini sanda yake aikin alkhairi da kuma sanda yake mummunan aiki zai ji tsoro ya ji bakin ciki ya ji damuwa saboda mummunan aikin da yake da haka alamar imani shine ya zama cewa kana jin damuwar barnarka kana jin dadin aikin da kai na alkhairi ba wai kaje ka dinga yayatawa ba a'a ka dinga jin wata salama a cikin rayuwarka ka dinga jin wata natsuwa ka dinga jin wani satisfaction kamar abinda kake ji idan ka samu wata riba a rayuwarka wannan hadisin yana da wani hadisi dake da kamalin shi wanda yana cikin littafin Tirmidhi da Ibn Majah da Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da daga Abu Huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal abda idza akhta'a khati'atan lalle shi bawa idan ya aikata wani zinubi nukibat fi kalbihi nukitat fi kalbihi nukta sai a diga wani datti a cikin zuciyarsa sauda bakin datti fa idza naza'a idan ya fice daga wannan zinubin ya fasa ya tuba wastaghfara ya nemi gafara Allah wa taba ya cire rayuwarsa daga wannan zinubin annabi ya ce su kila kalbu sai a wanke zuciyar wa in ada in ya koma ya sake yi zida fiha sai a ƙara diga wannan bakin dattin annabi ya ce wa huwa ranu alladhi dhakara Allah shine tsatsa da Allah ya ambata kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubu Allah ya ce aha aiti ni abinda suke girbawa kansu ya riga yayi datti yayi tsatsa a zuciyarsu sai aka amfani da arranu shi da abinda ka sani na tsatsa kaga tsatsa ta bambanta daga magarin datti wannan an wanke kawai zai fita tana da wuyan fita sai dai wata kila a sake fenti akan wurin da ya tsatsa to sai Allah ya amfani da arran to wannan abinda kake yi na zinubi da kake tuba kullun Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da dama a wanke zuciyarka to amma mu lura da abubuwa anan na farko idan kana maimaita zunubin ko da kana maimaita tuban to zuciyar za ta yi rauni kamar yadda ka san kwano da wanda yake aje ba amfani da shi da wanda ake amfani da shi kullun amma kuma kullun ana wankewa ba za su zama dukansu ne da ba ajiyayyen nan zai ci gaba da zama matsayin sabo yayin da wannan kuma zai tsufa to ko da kana zunubi kana tuba
idan dai kana yawan yin zunubi haka zaka zama da zuciyarka ta riga ta yi rauni. Raunin ga yake bayyana shine sai ka wayi gari baka jin damuwar zulmai da kake ji da baka tsoron aikata zulmai da kake jin tsoron shi da. To ana nan idan dattin yayi datti annakiya tayi annakiya sai kaga ka daina jin tsoron zulubin shine abinda ake cewa ra'idul qalb. Mumini idan zai aikata zunubi zai ji zuciyar shi tana bugawa tana jin tsoro tana jin damuwa yana kokuwa tsakanin imaninsa da rudin shedan da san zuciyarsa. Imanin shi na ce mishi kar kai, shedan da san zuciya suna cewa ba komai je kai ba komai, suna bashi uzurori. To karke ko dai imanin sharin jaya sai ya fasa, ko kuma rudin shedan da san zuciyarsa sirin jaya shi sai je aikata. Amma zai zama yana aikata abin baya jin daɗi, baya so a ganshi, yayin da idan yana aikata ibada yana jin daɗi kuma bai damuwa ko da an ganshi yana aikatawa. To wannan shine abin da ake bambance mumini da wanda ba mumini ba. Mumini ko da yana aikata zunubi to zai zama yana aikatawa cikin damuwa, kuma da ya gama aikata wannan zulubin da ya gama fasikancin ko shan giyan ko zina ko sata ko ƙarya ko me yayi to zai ji gaba ɗaya hankalin shi ya tashi bai jin daɗin abin da ya aikata. To wannan alama ce ta imani, sai kai ƙoƙari ka dawo cikin hanya ka bar wannan mummunar hanya. Wannan nuni zuwa ga daga cikin alamun imani shine abin da ake ji a zuciya na jin daɗin aikata alkhairi, ko abin da ake ji a zuciya na damuwar aikata mummunan aiki. Wannan kuma na nuni zuwa ga ashe mumine suna yin mummunan aiki. Imani bai kore samuwar mummunan aiki, domin an ce muminin ne yayi sannan ya ji damuwar, kaga ashe yana da imani amma kuma yayi. To ina ma'anar cewa da aka yi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. A san da mutum ke aikata zunubi to a daidai lokacin sai yayi baran-baran da imanin shi sannan yake aikatawa. Amma inda yana nan da imanin da tuna Allah to wannan imanin zai hana shi ya shiga cikin wannan zunubin a daidai wato time din da zai mubasharanci wannan zunubin da yake samu wannan matsala. Shi sa yake da hadari kwarai ka shiga cikin zunubi, don baka sani ba hala wannan shine mintinka na ƙarshe, ko kana cikin mintuna na ƙarshe, ko ita ce awarka ta ƙarshe, ko kuma a daidai wannan lokacin a wannan lokacin ne za a zartar da hukunci na ƙarshe akan cewa zunubanka sirrin jayi ayyukanka na alkhairi. Allah ubangiji ya gafarta mana, Allah kuma ya sa mu cika da imani, Allah kuma ya tsare mu daga kafirci da fasikanci da sauran munanan ayyuka da sabo da abinda Allah baya so. Allah ka sa mu zama daga cikin masu imani, daga cikin bayinka na kwarai, daga cikin waɗanda za su tsira a ranar alkiyama. Allah ka gafarta mana da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran al'umma musulunci da suka gabace mu. Za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.